بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبر أشرن دبقي قوات الرجوع للآخر shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan October 2025. Wannan shine darasi na 92 cikin jerin darussa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Ibn Abi Asim ya rasu shekara ta 287 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Littafin shi na As-Sunnah ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai da suke bayani akan aƙida da manhajin magabata na ƙwarai. Allah ya gafarta musu ya saka musu alkhairi. Idan ba a manta ba, wannan malami yana mana bayanai a cikin wato abin da shafa faba'il, falaloli na manya-manyan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mana magana akan sayyidina Abu Bakr da sayyidina Umar radiyallahu anhuma. Yau kuma za mu tashi a lambar babi na 205 inda ya ce babun fi fadli Usman ibn Affan radiyallahu anhu, babun da ke bayani akan falalar sayyidina Usman dan Affan. Allah ya kara masa yarda. Sayyidina Usman kamar yadda aka sani shine halifa na uku cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda aka nada shi halifa bayan kashe Umar, wanda Umar ne ya sanya kwamiti na mutane guda shida suka zauna suka tantance suka yi nominating din sayyidina Usmana da sayyidina Ali. Sannan suka bi Abraman dan Auf ya bi gida-gida yana jin ra'ayin al-Ansar, ya tarar da cewa daukacin mutanen garin Madina sun amince cewa sayyidina Usmana radiyallahu anhu shi ya cancanta a bashi wannan shugabanci. Daga nan aka ayyana shi halifa a shekara ta 24 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kuma yayi halifanci na shekara 12. An kashe shi a shekara ta 36 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda daga nan ne kuma rigingimu suka tashi shekara 10 kenan, ko rigingimu suka tashi har zuwa dai abin da ya biyo baya. Za mu ji da dama daga cikin wato maganganu da suka shafi falalarsa da kuma irin jarabawar da Allah ya masa a rayuwa. Malam ya ce haddasana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddasana Muhammad ibn al-Hasan qala haddasana Ibrahim ibn al-Tahman an Musa ibn Uqba an jaddihi Abi Habiba qala. Ha ila yau malam yana ta mana riwaya daga babban malaminsa shine Abu Bakr ibn Abi Shayba, shi kuma ya ce haddasana Muhammad ibn al-Hasan ibn Zubair al-Asadi kenan. حدثنا ابراهيم بن طهمان ده مالك ابراهيم بن طهمان ده شعبه babban malamin kasar Khurasan kenan, wanda an haife shi a karshen zamanin kananan sahabbai. Haka malamai suka ce wulida fi nihayati asali sirari min as-sahaba. Shi ke riwaya daga Musa ibn Uqba. Musa ibn Uqba tabi'i ne, maula ne ga ainihin mutanen gidan al-Zubair. An jaddihi, Musa ibn Uqba na riwaya daga kakansa, mahaifin uwarsa shine Abu Habiba. Abu Habiba shine yake cewa da khaltud dara ala Usmana wa huwa mahsurun, na shiga wurin sayyidina Usmana a gidansa randa aka ainihin wato turke shi din nan, randa ƴan tawaye suka zo suka hadu suka hana shi fitowa daga gida. Wasamitu Aba Hurairata yaqulu, sai naji Abu Hurairata yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نازع النبنا تشوى إنه سيكون بعد اختلاف أبايا نازع أي ساباني ذا أسامري كتيد ساباني. فقال قائل سيوان يتي فما تأمرنا فمينين أبنك كي أمرتم يا منزع الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي يتي عليكم بالأمير وأصحابه, إن أمر ننكو دقوي لا أغشو قبوا للوكشي دشيد مزوانسا. وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِ عُثْمَانَ, sai ya nuna hannunsa ya nuna wannan ne shugaban. A wata riwaya alaikum bil amini, amintaccen badalal amir. Wannan hadisi ne kamar da muka ji Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin musannaf. hakana al-imamu Ahmad ibn Hanbal a cikin ainihin wato kitabul fada'il dinsa, hakana Hakim a cikin mustadrak hadisi ne wanda yake isnadin shi tabbatacce, yana nuni zuwa ga cewa za a samu rigingimu, kuma a dai lokacin rigimar sayyidina Usmana zai zama shi yana kan gaskiya, kuma shi ne akan shugabanci a lokacin wannan rikici. Wa haddathana Abu Umair qala haddathana Bamra ibn Rabi'a kenan al-Falastini an ibn Shawzab daga Abdullah ibn Shawzab al-Muqri ya rasu 156 ana Abdullah ibn al-Qasim an Kusayyir wannan kai kada shi Kusayyir bit tasghir Kusayyir maula Abdurrahman ibn Samura kenan ana Abdurrahman ibn Samura ibn Habib al-Qurashi sahabi ne shine Fatih Khurasan sahabi ne mai falala shi ya ci garin Khurasana ya bude shi shine yake cewa ra'aitu Usmana ja'a bi 1000 dinar sayyidina Usman akan ido na ya kawo dinari 1000 dinari shine abinda da muka sani na kudin da na zinariya wanda malikiya suke cewa ayi sadaki da rubu'in sa ko wanda yanzu rubu'in nan nawa ne rubu'in dinari yanzu wajen 100,000 da wani abu ko kamar 160 haka ne to kaga in kace 160 sau 4 zai baka 600 to kamar 600 da wani abu ce ma 600 kawai 600 shine dinari 100,000 shine dinari da da sai ka ce sau 1000 nawa kenan miliyan 60 ko sorry miliyan 600 kwatankwacin kudin kenan a bisa wannan rough estimate din miliyan 600 to yace haka na ga sayyidina Usmana ya kawo kudi kimar sa a kudin Najeriya a lissafin mu na yanzu kamar naira miliyan 600 ka tukan ya kawo su fa sabbaha fi hijrin nabi sallallahu alaihi wasallam ya aje su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila jahada jaysal usra lokacin da nabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan sojoji da ake ce majeshul usra da Allah ya kira su cikin tauba da wannan sura na qattaballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum jaysal usra sune sojojin da suka tafi Tabuka wanda aka yi a watan Rajab na shekara ta 9 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ana cikin kunci da talauci da wahala abinci na gida ya kare na gona bai zo ba mutane ba su da komai a hannunsu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo fatu Makka ya samu labarin wato Rumawa suna shiri za su kawo mishi farmaki da aka yi shirye sojoji don su kama hanyar Tabuka tsakanin Madina da Sham kenan wannan yaki shine karshen yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranta da kan shine yakin nan da ya tona asirin munafikai shine yakin da ya tona asirin marasa imani din nan da sauransu ga dai kisan shi na cikin suratul tauba a kisa cikakkiya to wannan yakin sayyidina Usman shi ya jahaza shi da waɗannan kudaden sannan kuma da raƙumi da laftun su guda 3000 kamar da zamu zo mishi da shi ya financing din duka wannan ainihin wato yakin fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abdurrahman yace sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yudkhilu yadahu yana shigar da hannunsa fiha cikin wannan kudaden yuqallibuha yana jittu ya zinaru din wa yaqulu yana cewa ma darra usmana ma amila ba'da hadha al-yawm ma darra usmana ma darra ibn affana ma amila ba'da hadha al-yawm nabi yace daga yau duk wani abu da usman yayi to ba zai cutar da shi ba imaninsa da gaskiyarsa da amincewar da Allah ya bashi ta riga ta kai matuƙa wanda ba zai samu wata matsala ba a ga sun sahabbai da yake da gaske Allah suke nufi an bashi irin wannan lasisi amma bai ce to shikenan bari kuma kawai ta barna ba da haka ma malamai suke ta magana akan wannan gaba shin wannan ya halasta mishi yin ayyuka ne na haram kamar daga nan kawai to ya daina sallah ma ya daina bin doka Allah ya ci sharholiyarsa ba halastawa ba ne a'a kaiwa matuƙa ne wajen nuna abin da ya riska na yadda Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari game da sahabbai cewa minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qabana habahu wa minhum man yantajiru wa mabadalu tabdila. Allah ya riga ya yayyace musu wato duk wata kasassaba cewa ba za su aikata ta ba. Allah cikin ilimin sa na gaibi ya riga ya san ya amince da abinda suke akai, kuma ɗan kurakuran da za a same su da su ba za su canza matsayinsu a wurin Allah ba. Shi ta kuma ba su koma suka dinga sharholiyarsu ba. A ga mu yanzu inda za a ba wa mutum irin wannan lasisin aikata wannan zai ba ga kaunawa ba ce. Za a ga haka daga rabiya mu, ko kuɗi ne mutum ya samu za a ga shi kenan kawai sai ya ɗauka ai fayi da wani sauran matsala bari ya ta kasassaba. Mu ne ƴan walau wa sallallahu alaihi wasallam ibadi la bagawtul ardh. Walakin nazil bi qadarin ma yasha, ko yanzu mutum ya samu shugabanci, ko ya samu dukiya, ko ya ji shi da lafiya, ko ya ji shi cikin wani aminci, me ne baya yi na barna? To su wannan duk bai sa sun canza ba. Arziki da wadata da talauci da aminci da ko mene ne bai sa sun canza ba, kamar yadda Allah ya ce ma baddalu tabdila, ba su canza ba sam. Wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi, yana cikin littafin Tirmidhi da Al-Fasawi a cikin Ma'rifatu at-Tarikh da Al-Ajri a cikin Ash-Shari'a da kuma Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa da sarwaito shi. Wanda sana Abu Musa shi Muhammad ibn Musanna kenan. Kala da sana Abdul Samad ibn Abdul Wari, kala da sana Sakan ibn Al-Mughira Abu Muhammad Al-Bazzar Al-Qurashi kenan Al-Umawi. قال حدثني الوليد بن ابي هشام وليد بن ابي هشام وليد بن زياد كنا ان فرقد ابن ابي طلحه ان عبد الرحمن ابن خباب عبد الرحمن ابن خباب السلمي صحابي ده شيما قال يجي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياي خطبا فحث على جيش العسره ya kwadaitar akan kawo dukiya dan yin aikin alkhairi wajen samar da ababen bukatu ga wannan runduna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Usman ibn Affan, sai Usman yace alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha, sai manzo Allah zan bayar da raƙumi guda 100 bi ahlasiha, da abinda za a shimfida akan gadan bayan raƙumi shimfidinsu, wa aqtabiha da kuma sirdinsu. Asalin alqatab shine al'am'a, kayan ciki, akan yi kuma ishara zuwa ga sirdi da ake daura shi a jikin bayan da cikin raƙuma. Thumma hassa, sannan annabi ya ƙara kwadaitarwa. Fa qala Usmanu, Usman ya sake cewa alayya, a kaina akwai mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha, ya ƙara 100 kenan, ko shine 200. Thumma nazala mirqatan min al-minbari, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mataki na uku a minbari sai ya sako zuwa na biyu. Thumma hassa, ya ci gaba da wa'azi, jama'a wa zai shirya mana jaishul usra, ni kuma na mashi alƙawarin Allah zai bashi aljanna, abin da annabi ya ga farakin sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Uthman, Uthman ya sake cewa alayya mi'atu ukhra, tunda 100 ba su saba, ya manzo Allah na ƙara 300 kenan, na kusuran cewa 300 bi ahlasiya wa katabiya. Qala mai riwaya Abdurrahman ibn Khabbab yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi yadihi kal mutaajjib, naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkada hannunsa yana jinjinawa yana mamaki irin wannan sadaukarwa da dukiya. Da sayyidina Usman yake yana cewa ma ala Usman ma amila ba'da Usman, duk abinda yayi daga yau babu komai, Allah ya yafe mishi. Wannan fasirin Usman ya samu wannan falala ta kuma tabbata, duk da wannan isnadi yana da rauni saboda farqad Abu Talha majhuli ne. Sannan Al-Walid ibn Abi Hisham wato ibn Zaid ibn wancan Ziyad din can, shi kuma Al-Imam Ibn Hajar ya ce masturi, amma dai hadisi ya inganta asali ibn Abi Asim din ya rawaito shi a cikin Al-Ahad wal Masani da cikin Kitabul Jihad, hakanan kuma At-Tayalisi a cikin Musnadinsa, sannan asalin hadisin yana cikin Sahih Bukhari da kuma littafin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa haddathana Al-Hasan ibn Sa'd qala haddathana Waqi'un wa Abu Al-Yamani an Sufyana an Khalid an Abi Kilaba an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu ummati haya'an Uthman. Wannan hadisi daga Al Hasan ibn Sahal. A cikin tarihin da aka ce Al Hasan ibn Sahal to wanda yake fara zuwa cikin zakira shine As-Sarakhsi. Al Hasan ibn Sahal As-Sarakhsi wanda babban waziri mai hikima din nan na gwamnatin Ma'mun al-Abbasi kuma sarkinsa uban wata iya mai suna Buran wanda Ma'mun ya aura mun yi tarihin ta zakuyi tana ajimu na fasalin Sheikh Al-Albani bil Usul wata mata da ake labarin irin kayan ɗakin da aka yi mata ba ta ba gane da shi ba yau a tarihi wata kyakkyawar iya ce da ake labarin ta sosai to shine aka fi sani da suna Al-Hasan ibn Sa'd sai dai shi ba malami bane dan siyasa ne mashahuri wanda ya iya duk wani taku na siyasa so ba shi bane anan wannan wani malami ne daban mai suna Al-Hasan ibn Sa'd da yana riwaya daga Waqi' wato Ibn Jarrah kenan mutum biyu da Abu Yaman su biyu din nan an Sufyan Sufyan ibn Uyayna kenan daga Khalid Al-Hadda daga Abu Kilaba Abu Kilaba kamar da aka sani shine Abdullah ibn Zaid al-Jarri wani mutum cikin mutane masu falala da walittaka din nan da ake ba da labari labaran shi suna da ban mamaki ka koma da tafin Hilyatul Awliya da shine yake riwaya daga Anas dan Malik Abu Kilaba ya rusu shekara ta 104 daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu ummati haya'an Uthman a cikin dogon hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kowane sahabi cikin manyan sahabbansa da irin abin da Allah ya fitice shi da sauran da yake cewa Abu Bakr arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wanda ya fi tausayin al'umma ta cikin mutanen da Allah ya ya bani cikin al'umma ta babu kama Abu Bakr wa ashaddu fi dinillahi Umar wanda ya fi kowa zafi da tsananin kusanci babu kama Umar sai kuma ya ce wa asdaquhum ko wa ashaddu ummati haya'an Uthman wanda ya fi kuma kowa kawaici kunya anan da ma'anan kawaici nauyin baki da kau da kai ko da za a zalunci mutum da ira da iya magana da tausasa magana da dai abin da al'adance ake cewa kunya wanda take mai kyau kunya wata shafi mu'amala da karancin surutu da iya faɗin zance wanda ya dace inda ya dace da kawaici akan wasu abu ma da su samu haƙoƙin mutum dole yana cikin abin da ake cewa al-haya to sayyidina Uthman kan gaba yake game da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sayyidina Ali ce kuma cewa shi fi kowa sanin halal da haram wato malami ne na fiqh kenan sannan Zaid bin Thabit shi fi kowa kwarewa a wajen sanin hukunce-hukuncen gado sannan Ubayd bin Ka'ab shi fi kowa kwarewa a wajen karatu da karanta da Al-Qur'ani sannan Abu Ubaida shi kuma shine amintacce shine wato a treasurer kenan na addinin musulunci waɗannan duka sun zo a cikin wannan hadisi ingantacce wanda yake cikin littafin ainihin wato al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi da makamantansu to a shaida nan shine sayyidina Uthman yana kan gaba wajen kunya da kawaici da sanin ya kamata wa haddathana Yusuf ibn Musa qala haddathana Qabisa an Sufyana wancan dai hadisin ne Qabisa wancan kuma daga Abu Yaman yanzu kaga Waqi'u kenan da Abu Yamani da Qabisa duka surwaito daga Sufyan ibn Uyayna an Khalid al-Hadda wa Asim nun kuma an kara da Asim ibn Abi Najd kenan an Abi Kilabata shine Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu ummati haya'an Uthman mafi gasgatuwar kunya cikin sahabbaina babu kaman Uthman wannan ita ce hanyar Imam Tahawi a cikin Mushkil al-Athar da Abu Nu'aym a cikin al-Hilya da bai hakki cikin sunan dinsa ta hanyar Qabisa wa da sana Muhammad ibn Ali ibn Maimun Abu al-Abbas ar-Raqi kenan qala haddathana Sulaiman ibn Ubaydillah Abu Ayyub al-Khattab qala haddathana Mus'ab ibn Ibrahim an Sa'ad an Sa'id afwan an Sa'id ibn Abi Aruba al-Imam Sa'id ibn Abi Aruba dai daga cikin manyan malaman hadisi a kasar Basra an Qatada daga Qatada ibnu da amata Sadusi an Anas daga Anas dan Malik duk dai hayin dai wancan dai hadisin ne zuwa ga Anas bin Malik wadan tare da suka wuto na baya Abu Kilaba zuwa ga Anas nan kuma ga Mutaba'a kenan ta Qatadata ibnu Du'ama dai daga cikin manyan daliban Anas bin Malik shi ma rutu daga Anas bin Malik Anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa asdaquhum haya'an Usman wani tace riwayan al-Imam Ibn Majah da Nasa'i da Tirmidhi arhamu ummati Abu Bakr mafi tausayi cikin al'umma ta shine Abu Bakr wa asdaquhum haya'an Usman mafi girman kunya wanda yafi kowa gaskiya wajen kunyar da yake da ita babu kaman sayyidina Usman radiyallahu anhu wa sa'ir sahaba wa haddathana Abu Musa Muhammad ibn Musalla kenan قال حدثنا الضحاك ابن مخلد شيني ابو عاصم النبي الضحاك ابن مخلد مالهم البخاري ان ابي جريج تو wannan kuskuren injini an ibn jurayj ibn jurayj da aka sani abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj قال yace akhbarani abu khalid abu khalid shine abu khalid ibn dalani al-kufi haddathani abdullah ibn abi sa'id al-madini قال حدثتني حفصة حفصة أور مؤمنين رضي الله عنها حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وصلوات الله وسلامه على زوجها تكيتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم وابئا ثوبيه بين فخذيه وترانا النبي عليه الصلاة والسلام يا كسنتينا زوري يا سن يتفافن سيالي في تنيو ينسى فاستأذن أبو بكر Sayyidina Bakar ya nemi izini fa azina lahu sai bada umarni Sayyidina Abu Bakar ya iso wa huwa ka hayati Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan zaune da tufafinsa amma ya rufe iyacinya kamar a ce daga guiwarsa zuwa ƙasa duk suna fili summa sta'adana Umaru fa azina lahu sai Umar shi ma ya zo ya sallama ya nemi izini Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini aka ce Umar ya shigo huwa ka hayati yana zaune kamar yadda yake summa sta'adana aliyun sana sidna ali shi ma ya nemi izini fi unasin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wasu cikin sahabbai fa azina lahum nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini wa huwa ka hayati yana zaune bai gyara zama ba summa sta'adana usman sannan sayyidina Usman shi ma yayi ne mai izini fatajallala thawbihi sai ya jaye rufe kaurin sa ya rufe kafarsa har kasa kuma tahaddathu kuma kharaj sannan aka ci gaba da tattaunawa aka yi fira aka yi majalisi sannan kowa ya tashi ya koma gidansa fa qultu sai ni Hafsa a dakin ta aka yi wannan ko tace ya rasulullah ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istazana Abu Bakr fa adinta la Abu Bakar ya nemi izini zai shigo ka ba shi izini wa anta ala hay'atika kana zaune yadda kake sun masa azana Umar Umar ma ya nemi zai shigo fa abinta lahu ka ba shi izini wa anta ka hay'atika kana nan baka canza ba sun masa azana Ali yin fi unasin min ashabika sannan Ali ya zo shi da wasu su ma suka shigo fa abinta lahum wa anta ala hay'atika kana nan yadda kake ka ba su izini sun masa azana Usman fatajallalta thawbi thawbayka sai ka lulluɓa duk karfa jikinka rubga baki ɗaya fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala astahi mimman tastahi minhu almalaika shin baki ganin ya dace ni ma na ji kunya na dinga ganin girma ina kawaici ma wanda mala'iku ma suna masa kawaici shine shi Usman ibn wannan hadisi abin da yazo da cikin sa shine falala ce ga sayyidina Usman kamar ga mutane musamman irin ƴan zamanin nan masu girin gidi shi da shiga harka hadisai da baibai sai su yi mishi wata mugun fasara sai ce tayar da cewa duk waɗancan su ba su da kunya kenan ko kuma an ce ma annabi ya zauna tsirara duk irin waɗannan maganganun ana taso da su a kan wannan hadisin na farkon kan lafazin da kyau inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba al'aura ba kafafu ne yana rufe da cinyoyinsa to amma ta bayyana kafafu ya bar kafafun shi a bude a rufe su din shi ne musamman a gaban wasu mutane amma sai ya zama da cewa waɗanda suka shigo saban da yayi da su ya saba da su ta yadda yana ganin ba komai a ciki akwai dan uwansa, a ciki akwai babban abokinsa, a ciki akwai wasu mutane waɗanda yake yana da kusanci da su, duk sai ya bari haka. Amma da Usman ya gode da shi ma yana da kusancin din, amma shi yana da wata mankaba daban, cewa mala'iku ma suna jin kunyarsa. Allah ya bashi wannan falalar, kamar yadda muka ja fara wata hadisin, kowane sahabi da irin falalar da Allah ya fifice shi da ita. Shi tashi falalar shi ne mala'iku ma suna jin kunyarsa. Mun fara a baya, kunya na nufin kawaici da ɗaga ƙafa, da har ma za su haƙura da wani haƙƙinka saboda wani da kake jin kunya. Shi ake nufi da kunya a nan, dattaku. Wato mala'iku ma suna mai kallon wani dattijo wanda ainihin wato a iya ɗaga mai ƙafa a kawo ba da yawa. Kamar misali a ce kai ne ka bude da abin hawa, kana ƙoƙarin wucewa, kuma sai ga jami'an hanya, kuma ka karya wata doka. Tama wani laifi ne wanda inda wani ne gama gari ya yi ba za a taɓa ɗaga mai ƙafa ba, ce baka sa belt ba kana yau kwana sai ga ƴan rasa ko misali. Amma sai ka ganga sai alaga ta mala to Allah bai kyauta a bai wuce. Kaga kawaici ne da kunya, kuma wannan akwai shi a cikin musulunci. Kamar Annabi yake cewa aqillu dhawil atharati, ku ɗaga ƙafa dhawil hay'ati atharati, ku ɗaga ƙafa ga masu mutunci a cikin ku in sun yi ƙananan laifuka, sun wani kuskure, sun yi ba daidai ba, ba su kyauta ba. Annabi yake cewa ku ɗaga musu ƙafa. Ba a cewa wai an yi doka kawai shikenan, kamar lahira ne ba ɗaga ba, ko lahira ku ɗaga ƙafa, ko lahira ku ƙari wacce ne kenan. Irin wannan hoha ɗin da mutane suke a ce ai mu ba ruwanmu kawai, duk wanda za a fita kan kowa ya bai kamatu ba da mizanin mutunci da sanin ya kamata. So da haka hadisin falala ce ga sayyidina Usman, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyarsa saboda mala'iku ma suna jin kunyarsa. Da kuma wani fiqhu da za a fitar da yawa a cikin hadisin, malamai duka sun fitar da fiqhu da yawa. Misali na farko, halaccin mutane su je gidan wani jagoran su zauna a cikin da shi ko a ɗakin matarsa. Kamar da sahabbai suka tara a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin matarsa suka yi fira. Kuma har ma ta gansu har ta gane wane ne da wane, kuma su hatai wannan tambayar. Sannan halaccin ainihin wato mutum ya zauna cikin mutane da kayansa na gida. Ma'ana bai saka babban riga ba, bai saka rawani ba, bai saka safa da takalmi ba, waɗanda in zai fito sai ya saka su. Sannan kuma wato nuni zuwa ga cewa mutane a cikin al'umma ba a musu hukunci da magagarin mu'amala. Kowa maganar da za ka yi da shi, hulɗar da za ka yi da shi, zaman da za ka yi da shi ya danganta da matsayinsa da mutuncinsa da kamalarsa. Sannan kuma ana amfani da shaidar da wasu suka yi wa mutum wajen yi masa hukunci. Ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mala'iku suka yi wa sayyidina Usman shaidar mutum ne shi da ya kamata a ji kunyarsa. Nabi amfani da wannan wajen jin kunyarsa. Ma'ana ko da baka san mutum ba, amma ka samu labarin cewa ai mutum ne mai mutunci, mai sanin ya kamata, bai da taurin bashi, yana da gaskiya, za ka yi amfani da wannan shaida ko da kai baka taɓa mu'amala da shi ba sai rana. Shin malamai sun yi magana akan wannan fikihu, amma waɗannan 'yan dagaji da 'yan ba na iya duk ba sa kallon wannan, sai kawai su ce a yi za a ce Usman ma mala'iku suna jin kunya shi, amma ba sa jin kunya Annabi ba. Misali haka suke faɗa ko waɗannan 'yan Kano ɗin nan, 'yan kugu da ake ce musu. Ma'ana yanzu da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da Khadija da Hafsa da ta yi tambaya da Abu Bakar da Umar, duk ba su fahimci wannan fikihu ba sai kai ɗan ƙarshen duniya. Kuma sai a ce amfani da fahimtar ka a yi waɗannan hadisai mummunan fassara, a lalata ma'anarsu, a sanya al'umma musulmi cikin garari game da addininsu. Shi yasa wajibi ne malamai da masu wa'azi da masu karatu su tashi haikal wajen ci gaba da karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin shari'a a bisa hasken ilimi, da fassara waɗannan hadisai a bisa karantawar magabata, da ɗauko bayanai akan ma'anarsu daga littattafai na karatu, ba daga bakunan 'yan takife, 'yan ba na iya, da 'yan ƙalaƙatu, da 'yan kiɗan tanajiyo ba. Allah ya kyauta. Wani hadisi ne hasanul isnadi, saboda Abu Khalid ad-Dalali saduqun ne, hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma ainihin wato littafin shina fadailus sahaba qala ibn jurayj wa akhbarani abi bin auz ibn jurayj yace babana ma ya bani labari da wannan gwasho da kaga anan yana riwaya da shi ibn jurayj daga abu khalid bin dalal ku sai mana ambata mana wani isnadi kuma daga babansa wa da sanal muqaddimi malam muqaddimi mun ji da sai shi da yawa a baya sunan shi menene ma sunan shi muhammad ibn abi bakr al muqaddimi ba wai muqaddimi na dariqa ba qala da sanan abu mi'sharin abu mi'sharin al madini bararan bawa ne ga banu hashim qala hadathani ibrahim ibn umar ibn aban wannan umar ibn aban wanda ibrahim dan sa ke riwaya daga gare shi ba mutacce bane ibrahim ibn umar da yake cewa hadathani abi babana shine umar ibn aban ko shine tabi'in hadisin an abdullah ibn umar an hafsata qalat bainama hiya qa'idatu wa aishatu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa zakara nahwa tace bainama hiya qa'ida tana zaune wa aishatu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in ga wannan wani kari cewa ba ita kadai bace ma wajen ta Hafsa akwai Hafsa akwai Aisha dama annabi sallallahu alaihi wa sallama yake zauna da dukkanin matansa ko wani sashi na matan yayin fira da su kafin ya tafi ɗakin da zai kwana fa zakara nahwa sai ya ambaci kwatankwacin wannan sai dai wannan riwaya kamar da muka ambata akwai Umar ibn Aban wanda al-Imam al-Bukhari a cikin kitabu tarikh yana cewa fihi nazar asalin riwaya da ake ishara a nan tana cikin musnad na Abu Ya'la cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna sai ya ce wajidtu anna ma'i ba'du ashabi natahaddath nayi fatan ina ma wani cikin sahabbai na yazo yau gidana mai fira sai Aisha take cewa arsil ila Abi Bakr to me zai hana ka aika a kira maka Abu Bakr yazo ku fira sai ce la ba da shi nake san fira ba sai Hafsa take cewa arsil idan ila Umar to ka sai a kira maka Umar mara sai ce la ba da shi nake san fira ba sannan sai ce walakin ursil ila Usman zan dai aika a kira mini Usman sai ya aika aka kira mishi shi faja'ahu sai zai zo na a gurinsa fadakhala da ya shigo cikin gidan mai bai yake cewa faqamata sai waɗannan matan guda biyu suka miƙe suka bar wajen aka ce fa arkha alaihi masitra sai annabi ya ja labule daga shi sai sai na Usman sai ya bashi labari ya ce masa ya Usman innaka maqtulun mustashhidun fasbir sabbarakallahu ina maka bishara cewa ƙarshen rayuwarka kashe kaza ai za ka yi shahada ka yi hakuri ina maka addu'a Allah ya haƙurƙuntar da kai ita ce riwaya da yake cewa fa zakara nahwa ya ambaci kwatankwacin waccan riwaya kwatankwacin shine ta fuskar cewa da ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara zamansa ya lullube jikinsa malamai suka ƙara cewa daga cikin fiqhun akwai nuni zuwa ga cewa idan za ka hulɗa da mutane masu kamala wannan yana da kyau kai ma kai shiga mai kamala kar ka bari su ga wani abu a tare da kai da zai zama abin da za su ga kamar baka kyauta ba ko ba haka ya kamata ba ko ya saba wa mutunci da al'ada da makamancinsu misali yanzu a nan ƙasa Hausa da mutum ko sallama aka yi shi aka ce wai aka ce wa da shi ya koma ya sako hula wani ma sai ya sako rawar mu kai maro sai ga mutum ya fito da rigar sanyi da rigar bacci kai a bude kuma babu takalmi ko ya taho bai saka rawanin shi ba ko bai fesa turare ba duk irin waɗannan abubuwan da suka saba wa al'adu na mutunci ba kuma ya kawo wasa da su ba illa cakuɗaɗɗiyar al'adu mabambanta amma al'adun Hausawa Hausa Fulani mutanen arewacin Najeriya da duka ba a haka ba a fitowa babu hula ba a fitowa babu babbar riga ba a zuwa gun manya haka tsirara kamar da suke cewa tsirara akwai wani malamin mu da ya cewa mun labari babban malami ne duk san shi ya taɓa zuwa Sokoto ya je gabatar da takarda a wani taro da ya gama gabatar da takardar aka kira wazirin Sokoto zai tafi waziri ya ce to ga dai malami har malami yayi karatu iyaka ka ji amma tsirara malami yake yau saboda kaftani malamin ya saka ce shi malami bai taho tun daga Zaria har Sokoto ya taho ya gabatar da takarda amma tsirara malamin da kanshi ba malami yace sai dai ji kamar ya nitse saboda kunya so da Sokoto ka san ba a zuwa haka babu babban riga ba a zuwa haka kawai din da kaptani irin wannan Kano state da muke sakawa din ba ta su tsirara ne a gurin sa kawai haka ba ce tsirara kike kawai shi malami yake mana daga lokacin sai manyan riguna ya ji a cikin motar sa baya rasa babbar riga uku hudu a motar sa da rawani da huluna duk inda yaje ya ga yanayin wajen sai ne mu ya canza shiga kaza mu da irin nan Zaria sakko ta Kaduna haka mun saba da yawo haka tumbar Allah ya kyauta eh sai wanda Allah ya taimaka ya mishi tawfiki za ga yana yawo da cikakkiyar sitara قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اسماعيل ابو عتاب الدلال قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا ابو حيان عن ابيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عثمان تستحي منه الملائكه شاء الله ubangiji ya jikan usman malaiku sun kasance suna cin kunyarsa قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن يحيى بن سعيد الانصاري كان عن عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص عن ابيه عن عثمان ابن عفان وعائشه اخبره في قصه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ده wani labari da annabi yace inna عثمان رجل حي lalle Usman mutum ne mai kunya shi ma'anan hayyun walau abintu lahu ala tilkal hal da na ce ya shigo a yadda nake zaune kauri na ban rufe ba la khashitu alla yabluga hajatahu yana jin kunya in ya shigo ba zai iya kallo na ba ba zai iya magana ba wata kila da ya leko kawai sai ya koma to shi yasa nace bari in gyara zama kafin ya shigo wannan riwaya tana cikin Sahih Muslim وحدثنا محمد بن المثنى ابو موسى كير قال حدثنا القاسم بن الحكم القاسم بن الحكم مكياي وانا متوم باي ده انغانشي روايه الانصاري ابو محمد قال حدثنا عباده بن زرقي شيما متوكي قال حدثني زيد بن اسلم عن ابيه قال حضرت عثمان بن عفان يوم حصر يتي نازو غون عثمان بن عفان ران ده ان تاواي سكا تري شي ا غيدا دين قال وان الناس موضع الجنائز متاني ان تاري اني غنغنكو ايندا اكي يين صلاه غاوا واتو ايندا لوكتين ا مدينه فيلين صلاه غاوا دي سنني ا مدينه فلو ان حصات القيت سوره تشنشرين ده متاني دا زا ا ورغ قاير صقل صقوا ما سقطت الا على راس رجل وين دا يكي تشا با مسا كاتينكي ba ta fadi kasa bai ta fadi akan kan wani saboda taron mutane kala yace fara'aitu usmana ashrafa min al-kuhati allati tali maqama jibraila sai naga usmanu ya liqo daga al-kuha al-kuki da suke fada da Hausa kawai al-kuki shine wani dan window da ake haka kamar irin wannan yan kananan window da ake amma asalin al-kuka ana yin ta ne dan aje a ci balbal a irin zaurika da gidaje irin nada sai a dan fati rani babu fatadin wadannan na zamani sai a kunna ci balbal sai a saka ta waje za ka ga wurin yayi baki irin kamar da ake cewa fire place a al'adar nasara shine al-kuka kuma gani wani window wanda asali ba mai bullewa bane dan rani ne kawai haka kuma shi wannan an huda shi yana bullewa sai ya leko yace tali maqama jibrila wannan alkuka din tana kusa da inda ake cewa maqama jibril a cikin tarihi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata dirka wani pillar wanda aka ce murabba'in wato ba circle bane abin nan ne square kenan ko square ne inda a tarihance anan ne jibril ya tsaya lokacin da yazo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaga ba zai iya shiga ba saboda akwai kare akwai kuma wani dan gunki da sasan suka kawo din shi sai ya tsaya a wajen yace ai ina nan ina jiran ka haka fice shi yake ce mamma kama jibrila ina fata mun gane a tarihi an ce wanda suka san tarihi musulunci sun za su iya sanin inda yake wannan abubuwan galibin su yanzu ba a revealing din su ne ba a bari mutane su sani saboda gudun barnar jama'a saboda mutane za su dinga zuwa su iya suna lasan wajen. Amma su asalin masana tarihin masallacin da expansion ɗinsa sun san kowane waje akwai wurin. Yanzu wannan zuwan da muka yi nuna wasu wurin nan da ake cewa da Annabi ya ce kada a toshe kufa Abubakar, har yanzu tana nan ba a toshe ta ba. Amma babu wata alama da za ka sani, ni ma wani malami ne da muka taɓa zuwa da shi. Mutumin Madina ya zagaya da wurin nan ce, kun ga wannan ita ce kofar da aka ce Annabi ya ce ka a toshe, kuma har ba a toshe ta ba. Amma babu wanda ya san ita ce. So da aka ce ita ce, wani zai je runguma kawai ya shiru haka. Mun je Arafa babu wajen ziyara tare da yara. An rubuta cewa an hana rubutu a nan, ga Abu Albani shi nake magana ce, ce ka duba gani fa, inda aka ce kada a yi rubutu a nan, to shi ma kanshi nasararwa an yi rubutu har an bushe shi. Umarni cewa kada a yi rubutu, to a kanshi mutane, wai mutane suka je su samu maka su dinga rubuta sunayensu da na iyayensu da na kakanninsu da na ‘yan uwansu da mutanen garinsu. Wane ɗan wane jikan wane, wane ɗan wane jikan, kamar sun sa a canja saka. Wato, madan ma Allah ya ce maka ya danka waɗannan haramai ne a hannun Ahlus Sunna ba, ai da bala'in ya faka. In ka je Iraki a Hauza kenan, ko ka je nan Masar ma da kusan kowa ke iya zuwa, ka je abin nan Maidan ɗin da suke cewa na Sayyida Zainab da Sayyida Nafisa da makamantansu, ka je ga irin ɓarnar da ake yi ta bautar ƙabari, sai ka tausaya wa al'umma musulmai. Duk mutane suke haka, tsammanin su addini ne suke. Kamar ka ga a Makka da Madina Allah ya killace, kamar da Allah Madaukakin Sarki ya amsa addu'a Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al al-qabri min ba'di wasnan yu'bad. Dan haka Allah sai ya kimtsa ya danka wurin har kullun a hannun mutane masu tsayuwa akan tauhidi da hana shirka. Shi sa daga cikin abin da suka bi wajen yin haka shine duk abin da aka san is sensitive ga abin nan sensitivity ga mutane, to sai a kimsa wata alama da awam za su gani. Domin awam suka gane akwai matsala, kun fahimta? To shi ne irin wannan. Kuma Sayyidina Umar shi ya fara kawo irin wannan sunna. Mun karanta a baya kabarin Annabi Daniyal ɗin nan, ko Umar ya ce a je a yi kabari guda dozin ɗaya cikin dare, a rufe shi cikin dare don ka a gane. Umar shi yasa aka sare bishiyar nan na Ijibayu daga inda shajarace, taka shajarace, Umar yasa aka sare ta saboda mutane sun fara zuwa wurin suna yin wasu abubuwa. Wallahul musta'an. فقال أسيكم طلحه سيدنا عثمان يليقو تسمى سيتي جماعة أتكم ونن تارن أقويت لها فسكتوا لك تشمد أكا تارني بأسماء الرأي أنت واي سنة سنسا ظلامة متى ننجر مدينة سنة سيد الرأي وسن شكا جدا سنبا شاورة جواء لو مكان يأتي يشين أكي جنجو يليقو يدن سيتي أقويت ألحك لهم أبيد الله أتكم كدن فسكتوا دأكيشو قال يساكي جواء أفيكم طلحتو نتشي وي طلحتو ناتشكيونكو فقام طلحتو بن عبيد الله سيدا ناتشي ميكي فقال عثمان سي عثمان يتشي ما كنت أرى أن يكون جماعة قوم يسمع ندائي ثلاثا فلا يجيبون يتشي بان تبا زمان انتشي وانكي لوك تنبي ينزنو الأمة تنا تارا أولي بدا نيكم نيني حليبا مسلين شي وانا الأمة نيما جانا حق أبا أكو a rasu da ya amsa mun, wato abin da ya mai dadi ba. Na shattukan laha ya talha ce, kai Talhatu ina gama ka da Allah, hal ta'lamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana bi makani kaza wa kaza wa ana wa anta ma'ahu laysa ma'ahu ghairi wa ghairuka. Fa qala, ka iya tuna cewa wata rana da ni da kai da Annabi muna wuri kaza, babu kowa a wajen da gani sai kai, sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi yake cewa, ya Talhatu, kai Talha, inna likulli nabiyyin rafiqan min ummatihi ma'ahu fil janna, kowane annabi yana da wani abokin yawonsa. Wa rafiq shine aboki wanda kullun an gazara a ga wata, to kowane annabi yana da shi a cikin aljanna. Wa inna usman ibn affan hadha rafiqi fil janna, ka tuna annabi ya faɗi cewa ni ne rafiqin sa aljanna. Qala usman, sai usman yace, ya san alƙalha tu talatu yace, Allahumma na'am, yace eh na tuna. Qala وانصرف عنه سيجيء ابس من جيجه wannan isnadi ne mai rauni saboda Al-Qasim ibn al-Hakam, wanda hadisin sa baya inganta, da kuma Ubadatu al-Suraki matruki ne asalin hadisi ya cikin musnad al-bazzar da kuma littafin zawaidu abdullahi ala musnad abihi da kuma al-hakim a cikin musadrak da abu ya'la a cikin ainihin wato al-musnad al-kabir nashi al-imam ibn al-jawzi ya ce hadisin yana da rauni kamar da ya fada a cikin al-ilal mutanahiya wallahu a'lam wa haddathana abu marwan قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد مصعب محمد بن عثمان بن خالد بابن شيخ عثمان بن خالد شيما متروكي قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمان سوري محمد بن عثمان بن خالد بن الوليد العثماني قال حدثنا ابي ان عبد الرحمن بن ابي الزناد مال عبد الرحمن بن ابي الزناد دغ بابن شيخ ابو الزناد عن الاعرج دغ الاعرج تابعي عن ابي هريره قال سيدنا أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذا الله يقول لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان كونا منذو ينادى أينهم واتو أبو كنيا ونساء أسكهم الجنة ومني أبو كن تفية الجنة شيء عثمان بن عفان وانا إسنادي نيضا إيه الإمام الترمذي يروي توشى أسكهم السنن إنسى ابن ماجة أسكهم مقدمة السنن دكا ننسو تولنا خنيا zuwa ga wani malami cikin Quraysh majhuli Ash-Shaykh al-Albani yayi takhrijin sa a cikin sirar ba'ifa lamba hadisi na 2200 da lamba 92 saboda wannan riwaya ce mai rauni bata inganta ba wa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani kenan qala haddathana shababa ibn Siwar qala haddathana kharija ibn Mus'ab ibn kharija as-Sarhasi shima wannan maturuki an daga abdullahi ibn ubayd al-himyari abdullahi ibn ubayd al-himyari wani mashhurin ladani a masallacin utbah ibn ghazwan sahabi kenan a garin basra ya da hadisi a cikin sunan tirmidhi da nasa'i da ibn majah an abihi daga babansa qala kuntu fi man hadara usmana yace ina cikin wadanda suka zo lokacin da aka kawo Usmanu wannan tawaye yana cikin wanda suka tawo ya taho da nufin shi ma dan tawaye ne daga cikin kasar Basra fa ashrafa sai ga shi ya leku fa qala sai yace aha huna talhatu talha yana nan wajen qalu na'am suka ce eh qala na shakkuka billahi ina gama ka da Allah amma ta alamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lana za ta yi shin kana iya tuna wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana li yaqul kullu rajulin minkum bi yadi sahibi kowa ya rike hannun abokinsa kowa ya duba waye abokinsa amintacce a nan ya rike hannunsa wa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi yace ni Usman sai Annabi da kansa ya kama hannuna wa qala yace hadha jalisi wannan shine abokin zama na wa waliyyi fid dunya wal akhirah kuma majibanci na a duniya da lahira fa qala talhatu allahumma na alhaji yace kwarai an yi haka qala al-himyari shi ubaydullah al-himyari yace fa qultu kayfa uqatilu rajulan yace yanzu in yake mutumin da kada qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadha fi wanda nabi wannan sheda qala faraja fi sab'i mi'atin min qawmi sun cire mutanen sa su 700 suka tashi suka koma ba a yi wannan yaki da su ba wannan isnadi shi ma isnadi ne mai rauni saboda kharija ibn mus'ab al-maturuki ne ba abin karba bane wajen riwayarsa wallahu a'lam wa haddathana muhammad ibn usman ibn khalid shi ne irin wancan muhammad ibn usman ibn khalid wanda yake mai rauni qala haddathana abi usman ibn khalid kenan shi ne mai rauni an abdurrahman ibn abi zinadi an abihi an al-a'raji an abi hurairah qala wa qafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi thaliya annabi ya tsaya akan kabarin essa ta biyu wace ke nan ummu kulsum sayyidina usman ya aure ruqayya tarus ya aure kanwata ummu kulsum tarus Allah ki kana inda usmana wanda usmana ya aura fa qala sai annabi yace ala aba ayyima ala akha ayyima wannan lafazi ne da yake zuwa a larabci dan nuni kamar da bashi yace ranka ya dade ko ala sabbinani ko Allah ya taimake ka ko mai girma wani yuzawwijuha usman a aura wa usman kamar yana ba mutane shawara cewa duk wanda yake da ya yake so ko yake nema mata miji na gari to ina bashi shawara ya aura wa Usman ita falau kunna ashara ni da ina da ƴaƴa mata goma ya auri wannan ta mutu ko wannan ta ki zama ya sake ta zan bashi wata la zawwajtu tana bashi duka ƴaƴa na ya ta aura ɗaya bayan ɗaya wa ma zawwajtu illa bi wahyin minas sama'i wannan na aura mushi ma ban aura mushi ba sai da umarnin Allah madaukakin sarki wannan isnadi ne wanda yake fa'ifun jiddan hatta riwayat tazo da cewa annabi ya ce mushi da da muna da ta uku da mun kara maka shi ma wannan karin bai inganta ba amma dai a aikace ya aure ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ya aure daya Ruqayya ta rasu aka aura masa Ummu Kulthum ita ma ta rasu kuma duk duniya babu wanda ya taba samun wannan falalarsa shi babu wani mutum da ya aure ƴaƴan annabi har guda biyu sai shi sayyidina Usman radiyallahu anhu wannan fallaci da Allah madaukakin sarki ya bashi ita Allah ya kara masa yadda Allah ya kara salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa da sana Abdul Khalid al-Qaisi kenan kala hada sana Hammad ibn Salama ibn Dinar kenan an Sa'id al-Jurairi an Abdullah ibn Shafiq an Abdullah ibn Hawala daga Abdullah dan Hawala wani sahabi ne cikin sahabbai da suka yi jihadi sahabi ne ba badari sahabi ne min ahlus suffa sahabi ne da suka yi jihadi a kasar Sham jihadi mai fadi kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zata yi wata rana manzon Allah yace tahajjumuna ala rajulin mu'tajizin za ku afka ma wani mutum mu'tajizin wanda yake an fi karfin sa ya shiga cikin ajaz a wata riwaya kuma mu'tajizin wanda aka kewaye shi aka yi mishi kofar rago yubai'un nasa min ahli janna wanda yana kasuwanci yana saye da sayarwa da mutane ƴan aljanna fahajamna ala Usman ibn Affan wa huwa yubai'un nasa ci haka ko muka auka wa sayyidina Usman dan Affan a lokacin yana ainihin wato yana yi wa mutane yana saye yana sayarwa tsakanin shi da mutane wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi a cikin Fada'il da Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a wanda yake nuni zuwa ga fallan sayyidina Usman da kuma cewa san da mutane za su auka mishi ne alhalin sun zalunce shi duk da shi wannan mutumin Abdullahi dan Hawala akwai maganganu akan ayyana sunansa shin sunansa kenan Abdullahi ko Zaida ko Zaidu amma dai shi dai cikin wanda aikace su suka yi aiki idan annabi ya ce tahajjumuna kamar yadda misali yanzu za a ce ne ai mutanen gari kaza sun yi abu kaza kuma kai dan gari ne baka cikin wanda suka yi ai ku ne kuka yi mana kaza ko ba ku ne kuka zabe shi ba misali inda kana zuwa Lagos wani ya ganka dan arewa shi ba kuka zabe shi ba ce ai wani da aka zaba shi gaban ka ce ai kuka zabe shi kuma kai ka dare kuma ka zabe shi kai ga sama ka zabe wanda yake magana ba misali amma dai duk haka kana ciki tunda dai ƴan garin ku ne suka zabe shi ina fata mun gano wannan shi ne irin wannan ta'abir ba wai dan yana ciki bane wa da sana Amr ibn Usman kana da sana Muhammad ibn Harb ibn Khawlani kenan an Abi Salamata Sulaiman ibn Sulaim an Ibn Jabir kana istama an-nasu bi baitil maqdis kad hammu an yubayyi'u Muawiyata bai'atan ala majtama'at alayhi al-umma ce mutane sun hada baitul maqdis suna nufin sai Muawiya mubai'a a lokacin al'umma ta hada akan su wa fihi Abdullah ibn Hawala a cikin sa akwai wannan sahabi Abdullah ibn Hawala radiyallahu anhu wa Ka'b ibn Murra da sahabi Ka'b ibn Murra sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama Abdullah ibn Hawala ta faqala la dan Hawala ya miki yace ayyuhan nas ya ku mutane inni lastu bi khatib ni ba mai jawabi bane ban cancanta na yi magana ba ban iya hikimar zance ba ban saba ba walaula maqalatan sami'tuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam aqul ba dan wani abu da na sani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma nake ganin ya dace in sanar shi ku ba yace wala da ban miki annabi magana ba fa askatan nasa sai mutane suka yi shiru fa qala sai yace sami'tu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi na cewa fitnatun yakunu fiha hadha ala al-huda wa man ittaba'a za a yi wata fitina wanda wannan mutumin sai annabi ya nuna wani mutumin ya juya bayan shi a lokacin yace san za a yi fitinan to shi wannan yana kan shari'a shi ne wanda suka bi shi wa kad qama Usman ibn Affan fa adbara Usmanu yana tsaye can baya kallon inda muke shi wannan da akai magana fa qumtu ilayhi hatta akhasu bi mankibai sai ya nike ya tafi a cikin riwaya cikakkiya yace manzo Allah wannan annabi yace a wannan annabi yace wannan da aka juyo da shi aka ce wannan kake yi manzo Allah annabi yace eh shi nake nabi fa idha huwa usman falaqattuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajhahu shine na juyo da fuskar sa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace hada ya rasulullah wanda kace yana kan shiryan nan wannan mutumin kake nabi qala fa qala hada nabi yace eh shi nake nabi thumma qama kabu bin murra fa qala kabu yake fa qala yace wallahi na rantsa da Allah law a'lamu ahadan yusaddiquni ala hadhihi almaqalati ma sabaqani ilaiha ahadu yace da na san ina fadi wannan zancen za a akwai wanda ya sani zai gaskata ni shi wala da wannan ba wanda zai riga ka fada ni ma na sani ban fada bane saboda ban san cewa anan akwai wanda ya sani kuma yana jin haraj yazo ya fada wani ya karanta hadisi ya shiga uku sai yace ashhadu anni sami'tu zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ina shaida cewa naji haka daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan isnadi yana da rauni amma wannan kisa ce tabbatacciya sahihiya an yi haka da shi Abdurrahman ibn Hawala an yi haka afwan da shi Abdullah ibn Hawala da kuma Ka'ab dan Malik kamar da zamu zo mu ji riwayoyi da za su zo a gaba insha Allah a darasi na gaba wanda shi zai kasance darasi na 63 kenan za ku ga cewa shi labarin sayyidina Usman yana cike da abubuwa irin waɗannan masu tayar da hankali wanda suke kuma da rikici waɗanda in ba dan karatu ba za ka gaba a bikansu saboda mas'aloli ne na fitintunu da jarabawai da Allah madaukakin sarki ya jarabci wannan al'umma da ainihin irin waɗannan jarabawa to ko malaman kwarai malaman kirki kullum abin da suke umarnin mutane shine kada ka kutsa cikin wannan fitina ka ce za ka yi kokari sai ka tantance wake da gaskiya ka yabe shi waye bi da gaskiya ka zage shi domin kai ne za ka iya kwana ciki wannan shine inda ɗan shi'a da khawarija da nasu ba suka kwana ciki da mu'tazila duk waɗannan ƙungiyoyi ne wanda a cikin tafarkin su akwai sukan wani bangare na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda musharakar su a cikin waɗannan fitintunu ko kuma saboda suna da hannu a cikin wasu mas'aloli ire-iren waɗannan to Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya gafarta musu kamar yadda Allah yake cewa wa lam yazul min ba'di yaqul rabbana ighfir lana wa lakana sabaquna bil iman zuwa ƙarshen aya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh